بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. wannan satin kaman karatunmu na farko kenan a cikin watan Rabiul Awwal, watan haihuwan sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mafi muhimmancin darasi da ya kamata mu amfana da shi a wannan lokacin shine, da yawanmu mun yi watsi da ainihi, da yawa ba duka ba, ainihin darussan da suka kamata mu amfana da su a wannan watan. Ya koma watan jayayya tsakanin al'umman musulmi, da an ce ya tsaya maimakon shagala da tunawa kamar yadda muka faɗi alaƙar munasabat da abin da ya faru a cikinsu, sai mu koma shagala da zage-zage tsakaninmu da junanmu. Wannan yana, sai mu koma shagala da munasabar ba wanda aka yi munasaban dan shi ba. Ina fatan an fahimta. Watan sai mu koma shagala da shi maulidin ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ake wa maulidin ba, sai a koma gardama akan hukuncin maulidi. Wannan kuma yana nuni zuwa ga yanda al'ummar musulmi muka koma baya cikin komai. Muna shagala da bawo, mu kyala lub, watan muna shagala da kishir, mu kyala lub, sai a koma shagala da kafa hujjoji akan yuyuwan yin maulidi, ko kafa hujjoji akan rashin yuyuwan yin maulidi, ko halaccin yin maulidi, ko rashin halaccin yin maulidi, maimakon shagala da zatin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, da tafakkuri cikin ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana na azurta mu da shi, da tunani cikin darussa da za mu ci gaba ɗauka daga rayuwansa sallallahu alaihi wa sallama, da karanta siransa mai albarka wacce za ta zama dalili, ta zama dalilin tsiran magabata, za kuma ta zama dalilin tsiranmu idan mun maida hankali a kanta. To gaskiya wannan darasi ne da ya kamata mu maida hankali a kan shi, mu gane ba wata ne da yake tsayawa don jayayya, don zage-zage, don kafa hujja, ko nuna gwanintan ilimi cikin kafa hujjoji. Gayan abin da za a fahimta a cikin mas'alar maulidi shine, mas'ala ce ta ijtihadi, mas'ala ce ta ijtihadin malamai. In aka ce mas'ala ta ijtihadin malamai, ita ce duk mas'alar da babu wani nassi sarihi kai tsaye da ya nuni zuwa ga wannan abin bitahdid, wannan abin muayyani, ya ce a yi shi ko ya ce kar a yi shi. Ina fatan mun fahimta. Nassi bayyananne, wannan shi malamai suke ce ma nassi qat'iyyud dilala, watan nassi bayyananne wanda ya nuni zuwa ga wannan abin in particular, ya ce a yi wannan abin ko ya nuni zuwa gare shi ya ce kar a yi. Don haka dukkan abin da malamai za su iya yi a kai shi ne nemo wasu nassoshi wanda suka yi umarni da wani abu makamancin wannan, ko suka yi hani da wani abu makamancin wannan. Idan an sami wanda suka yi umarni da wani abu makamancin wannan, sai malaman da su suka ga cewa wannan abin zai iya shiga cikin hujja kaza, zai iya shiga cikin hujja kaza, zai iya shiga cikin hujja kaza, sai ce to ya halatta saboda hujja kaza da kaza da kaza, kuma ya yi kama da irin waɗancan wanda aka ambata a kaza da kaza da kaza. Wanda kuma suke ganin bai halatta ba, sai su ce to ba za a yi ba saboda hujja kaza da kaza da kaza, saboda bai kama da waɗannan abubuwan ba a cikin kaza da kaza da kaza sun saba. Ina fatan mun gane. Wannan shine dalilin da yasa malamai suke samar da wata ka'ida wanda suke cewa la inkara fi masailil ijtihad, la inkara fi masailil ijtihad, watan babu inkari, laifi ne a tsananta inkari, a tsananta kiyayya a mas'alar da mas'alan ijtihadi ne. Kace ai ba za a yi ba dole, ko za a yi dole wanda bai yi ba yayi laifi, ko ba za a yi ba dole wanda yayi laifi, ba wannan. Don mas'ala ce ta ijtihadi, ba sallah bane, ba azumi bane, mas'ala ce da malami yayi kokari ya nemo hujja cikin wasu abubuwa ba wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sarihan da lafazi bayyananne ya ce ayi, ko da lafazi bayyananne ya ce kar ayi ba. Ina fatan mun fahimci wannan. Idan muka fahimci wannan, za mu hutar da junanmu. Wanda ya yi zai wa wanda bai yi ba uzuri, wanda bai yi ba zai wa wanda ya yi uzuri. Mu maida hankalinmu zuwa abin da ya fi muhimmanci, maimakon shagala da abin da gaskiya koma baya ne a cikin muhimmanci in ma da yana da muhimmancin balle ba shi ma da muhimmanci din Allah ubangiji ya gane dan a cikin karatun mu na muwatta zamu tashi a babin irkha'us sutur ko irkha'us sutur yana magana ne akan sakin labile shiga cikin halwa kebewa tare da a iyali wato wannan matsala ce wacce akai sabani Abu Hanifatan Nu'man a wajensa da an saki labile shikenan kawai mace ta ci sadakinta shi kuma Imam Malik a wajensa mujarradin sakin labile ba hujja bane na mace ta ci sadake ya rarraba na daya dai a ina aka saki labilan na biyu an sami sabani ne misali an sami da'awa idan an saki labilan nan a gidan aure ne misali zamu ilhakin gidan aure da kaman hotel misali a ko makamancin su to idan ba a sami gardama ba sai akai saki a wannan wajen wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariida fa nisfu ma faradtum anan tamassuhunna a wajen Imam Malik shine a sami masis ya zo mata idan bai zo mata ba koda sun saki labile to nisfu ma faradtum take da shi rabin gado rabin sadaki take da shi amma idan aka sami sabani aka sami jayayya misali matar tace ai lallai ya zo mun shi yace ai lallai ban zo mata ba to anan ne Imam Malik yake tafrika sai yace to idan a gidan aure ne ko inda ake zatan yuyuwan dama kebewan dan saduwa ne to anan maganar ta shine abin gaskatawa amma idan kaman a gidan su ne ita yarinya yazo ya zo gaishe ta bayan an daura aure suka shiga wani daki dakin yayanta ko dakin mahaifiyarta misali to anan shi za a gaskata ba ita ba watan ya kalli urfi a al'adance me ake zatan yuyuwan faruwa a kowanne daga cikin waɗannan wuraren ba abinda aka saba yuyuwan faruwa a ce miji ya zo wa matansa a gidansu gidan ita yarinyan bane saboda haka anan wajen za a fi gaskata maganansa wanda Imam Malik anan ya hada duka nassoshi na wanda suka zo akan irkha'us sutur da kuma zahirin lafazin tamassu da yake cikin alqur'ani wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridatan fa nisfu ma faradtum illa an yafuna aw yafu alladhi biyadihi uqdatun nikahi wa an tafu aqrabu littaqwa wa la tansaw alfadla bainakum inna allaha bima ta'maluna basir مالك أن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قضى في المرأة إذا تزوجها الرجل أنه إذا أرخيت السطور فقد وجب الصداق مالك أن ابن شهاب أن زيد بن ثابت كان يقول إذا دخل الرجل بامرأته فأرخيت عليهم السطور فقد وجب الصداق وتعال رويت على إمام مالك لقى يحيى بن سعيد الأنصاري لقى سعيد بن المسيب الله يكار مصير دا يتشي سيدنا عمر بن الخطاب ya hukunta a cikin matan da mijinta ya aure ta cewa idza urkhiyati suturu idan aka riga aka ja labile faqad wajaba sadaqu to sadaqi ya wajaba wannan za a ga kaman ya dan sha bamban da maganar da na faɗa yanzu nan akan matsayin Imam Malik amma bai sha bamban ba mutane suna buƙatar su rika natsuwa dan gane fiqhun malamai idan suka yi magana domin anan qada'u aka ce to kana jin qada'u ka san an yi sabani ba fatawa Imam Malik yake yi ba fatawa Sayyidina Umar yake yi ba ina fatan mun gane wannan ba fatawa Sayyidina Umar yake anan ba hukunci yake to tunda ka ji hukunci to an sami sabani ne tsakanin mijin da mata saboda in dai aka irkha'us suturi a gidan aure to alqaulu qaulaha shi yasa aka ce faqad wajaba sadaqu saboda ai dole an sami sabani ne domin ba inda za a sami sabani ta ce bai zo mata bai zo mun ba ya ce shi na ni na zo mata mun san mun gane ba ba za a taɓa samun sabani akan akasi ba ta ce ai bai sadu da ni ba ya ce a ni na sadu da ita misali ko ba akan wannan ne za a je ana sabani ba don haka anan
kaulin ta shine abin saurara domin ana maganan cin ta ci haƙin ta ne na sadaki gaba daya koko ta karbi rabi to dan haka matikan an riga an ja labile a gidan aure to shikenan so wannan ita ce maganan saboda qada'u ne nan akwai wata mas'ala muhimmiya ita ce watau mutane suna bukatan ƙara bambanta wasu abubuwa har a cikin maganan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallama wani lokaci yana magana a matsayin sa na malami yana ilmantar da al'umma mai koyar da shari'a wani lokaci kuma yana magana a matsayin sa na alƙali sallallahu alaihi wa alihi wasallama wani lokaci kuma yana magana a matsayin sa na mai fatawa fatawa yake bayarwa bambancin su menene idan maganan malami shi malami yana magana ne akan hadisa am ba tare da ta shafi wani mutum guda daya ba ina fatan mun fahimta hukuncin kaza kaza hukuncin kaza kaza wanda yake kaza hukuncin sa kaza amma fatwa to ta shafi wani ne sai ga wani kuma ya aikata wannan kaza din to annan kaga dole za a tsaya a duba abubuwa da yawa kafin a amsa ma wannan mutum ba kawai zaka dauko nan sai ka ce an ce kaza saboda haka dole kaza ne akan sa zai yuyu wani dalili kaman sayyidina Umar ko da aka kawo sun yi sata amma kuma ya kyale su suka tafi saboda ya lura cewa yunwa ya kai su ga satan da suka yi kaga wannan matsala ne duk da qada ne amma misali kaga in za a fade ta za a fade ta a matsayin fatwa ba za a fade ta a matsayin karantarwa ba to sannan kuma akwai wurin qada kuma shine yafi dacewa da wannan misalin na sayyidina Umar hukunci wajen hukunci tsakanin masu sabani shi wannan shi ma abu ne da za a kalli halin da ake ciki shi yasa malamai suke cewa matsalan Hindu iyalin Abu Sufyan lokacin da tazo ta ce mijinta rajulun shahih manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace khudhi ma yakfiki wa ahliki ko suka ce wannan ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan maganan a matsayin fatwa bane yayi shi a matsayin hukunci a matsayin qada ne a matsayin shari'a ne tsakaninta da mijinta dan haka wannan baya nufin ka dauki wannan magana ka tabbaka shi a wata mas'ala kuma wata nazila daban misali kana bin mutum bashi ka je shagon shi ka kwashi abin da zai ishe ka na daidai kudin ka ba za ka tabbaka akan wannan ba duk da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wancan saboda ba ya faɗi bane a ma'aridin fatwa ya faɗi ne a ma'aridin qada to duka dai waɗannan abubuwa ne da suke bukatan a bambance su domin gane irin waɗannan masail din faqad wajaba sadaqu malikun an ibn shahab anna zaid ibn thabit kana yaqulu idha dakhala ar-rajulu bi imra'atihi fa urkhiyat alayhi musutur faqad wajaba sadaq an ruwaita daga imam malik daga ibn shahab ibn zuhri daga zaid ibn thabit Allah ya kara masa yarda yace idza dakhala ar-rajulu bi imra'atihi kuma ka san dai zaid ibn thabit manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi masa shaida a shari'a a iya qada a sanin hukunci yana cewa idan mutum ya shiga da matansa kuma da sanin alqur'ani ko idan mutum ya shiga da iyalinsa fa urkhiyat alaihimus sutur alaihimus sutur sai aka sauke labile akan su to faqad wajaba sadaq sadaki shikenan ya riga ya wajaba akan sa kamar da yadda muka faɗi akan tafsilin da ya gabata ko da kamar yadda nace Abu Hanifa ta Nu'man ya dauki zahirin waɗannan hadisan kawai matukan an sauke labile shi kuma ya kalli na zuwa na namiji na sha'awa cewan a tabi'an namiji ba zai iya hakuri ya ga matarsa halalin sa kuma yanzu aka daura masa aure yana cikin matukan sha'awanta a ce kuma ya kebe da ita daga shi sai ita kuma ba abin da ya faru tsakanin su saboda kawai a wurin sa in dai an kebe to dole wani abu zai faru tsakanin su dan haka kawai a wajen sa ta ci sadakinta malikun annahu balagahu anna sa'id ibn al-musayyib kana yaqul idza dakhala ar-rajulu bil mar'ati fi baytiha sadaqa 'alayha fa idza dakhalat 'alayhi fi baytihi sadaqa suddiqa 'alayha fa idza ku sadaqatin daya ne dai fa idza dakhalat 'alayhi fi baytihi suddiqat 'alayhi qala malikun ara dhalika fil masisi idza dakhala 'alayha fi baytiha fa qalat qad massani wa qala lam amassaha suddiqa 'alayha fa in dakhalat 'alayhi fi baytihi falam faqala lam amassaha wa qalat qad massani suddiqat alayhi. Wannan dai shine maganar da muka fadi dazu. Wato Imam Malik ya zo mishi daga Sayyid ibn Musayyib yana cewa idan mutun ya shiga da iyalinsa a cikin gidanta ba gidan shi ba, to duk abin da ya fadi in tace ya zo min yace a ni ban zo mata ba, to maganar shi za a gaskata. Idan kuma ya shiga da ita a cikin gidansa shi, to maganar ta za a gaskata, saboda dan adam ba ya da amn, ba ya da natsuwa a wajen da ba nashi ba ko shi ba a zaton zai saki jiki ya shiga gidan mutane ya saki jiki yace har zai zo wa iyalinsa a gidan iyayenta, sai dai idan dama an ba su wannan ɗakin ne, to ga ɗaki nan ku zauna ko misali an ba su wani ɗaki a gidan su matan, kila ba dan garin bane ya zo yayi aure a garin, sai suka bashi wani ɗaki ko boys quarters ko wani waje, to anan ba za a ce kuma har yanzu anan mu kalli wannan da kyau. Shi yasa lokacin da zo fadi na ce hotel zai dauki hukuncin gidan miji, ba ga wannan ɗakin ma duk da gidan su matan ne, to amma zai dauki hukuncin gidan miji saboda mene? Saboda an ba su, yana da watan natsuwa na zuciya ce wanto ya sami natsuwa ya sami kwanciyar hankali cewa nan wurin nawa ne, dan haka ana zaton wani abu zai faru zai wakana tsakaninsu. Wata Imam Malik yace ana maganar wannan a cikin zuwan mamace ne watan masis anan, duk da zahirin shi yana nufin shafa, amma dai abin da ake nufi shine saduwa. Idza dakhala alaiha fi baitiha fa qalat qad massani, idan ya shiga gidanta a cikin gidanta tace ya sadu da ni, wa qala lam amassa hay ta, shi kuma yace shi bai sadu da ita ba, suddiqa alaiha, za a gaskata shi. Fa in dakhalat alaihi fi baitihi fa qala lam amassa ha wa qalat qad massani suddiqat alaihi, idan kuma a gidan sa ne ya shiga da ita ya kebe da ita, to duk abin da ta fada shine abin da za a dauka a gaskata. Al-muqamu inda al-ayimmi wal-bikri, wannan babin yana magana akan watan kwanakin da mutum zai yi sabon aure, watan yana magana dai akan baituta kawai. Idan an yi aure kwana nawa da hukunce-hukuncen da suka shafi kwana, shi ma wannan matsala ne muhimmi. Ina ganin makarantar hadisi ɗaya ko biyu zamu iya tsayawa mu tattauna shi da faɗi a matsalan baituta, shi ma dai matsala ne da akwai rikici da tambayoyi da yawa da suke zuwa daga al'umma a kansa. Al-muqam anan ana nufin watan farkon aure, idan an yi kwana nawa miji zai yi a wajen mata kafin ya ci gaba da kewayawa cikin sauran iyalansa. Kaulin jamhur malamai mafi yawa sun tafi akan cewa muqam kwana bakwai ne idan amarya ce, idan budurwa ce, kwana uku ne idan bazawara ce. A wani kauli wasu daga cikin sahabbai da wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa a'a, budurwa kwana uku ne, bazawara kwana biyu. Ina zaton an roye wannan daga Nana Aisha, Allah ya kara mata yarda. A wani kaulin kuma aka ce a duka daidai ne kawai, ba wani bambanci, kwana ɗaya ne ko kwana biyu, duk abin da aka yi ma wannan shi za a yi ma wancan, ba wani bambanci. To amma dai kauli mafi rinjaye kamar yadda muka ce kaulul jamhur shine kwana bakwai za a yi tare da budurwa, kwana uku tare da bazawara. Abin kula a cikin wannan kwanan su ne darare ba ranaku ba, watan dararen su ne ma'aunai na lissafin kwanan, don haka suna farawa daga farkon dare ne sannan zuwa washegari irin wannan lokacin. Sai dai idan ya zama mai aikin dare ne mijin, ko in ya zama mai aikin dare ne, watan dai abin cewa kawai a takaice abin kula shi ne lokacin bacci, domin galiban mutane a darana suna fita neman abincinsu, da yawa daga cikinsu yan kasuwa yawanci in suka fita tun safe ba su dawowa sai dare, ko to kaga inda abin kula ya zama rana sai ya zama ya karar da ranan a hanya bata ma ganshi ba, kuma ba za ta ce a'a dole ka zauna a gida ba za ka fita ba, sai dai idan yana da halin zama din, to wannan kuma to illa dai kawai ma'auni shine ba zai je ya shiga wajen sauran matansa ko wajen wata matansa ba a wannan lokacin nata musamman da daddare an yi sabani akan shiga da rana dan gaisawa da sanin lafiyansu da sauransu amma dai da daddare ba zai shiga wajen wata macen ba haramun ne a wajen malaman malikiya wasu sun ce makruhi ne zama ko taba su ko wani abu shine haramun amma dai mafi yawan malamai sun tafi akan haramcin shi mutlakan saboda lokaci ne na zaton faruwan wani abu sai dai idan suna cikin halin lalura suna cikin wani yanayi na bukatuwa zuwa gare shi idan sai kasance a wani yanayi na bukatuwa zuwa gare shi to anan kuma kage sun yarsa dole ne zai je saboda shine qayyim akan su illa sai ya ji tsoron Allah subhanahu wataala akan zaman da zai yi a wajen su malikun an abdullah ibn abi bakr ibn muhammad ibn amr ibn hazm an abdullah ibn abi bakr ibn abdurrahman ibn al-harith ibn hisham al-makhzumi an abihi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tazawwaja umma salama wa asbahat indahu qala laha laysa biki ala ahliki hawan in shi'ti sabbatu indaki wa sabbatu indahun wa in shi'ti sallastu indaki wa durtu faqalat fallif an rawaito na hadisin da isnadin shi cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi lokacin da ya auri uwar mu'minai sayyidatuna ummu salama Allah ya kara mata yarda da yayi wayi gari a wajenta sai ya ce mata laysa biki ala ahliki hawan ba kida wani kaskanci ko raini abinda za a raina tare da ke akan mutanen gidanki ma'ana ainihin hadisin watan da tsawon sa wannan hadisin yana nan da wannan lafazin ina zato a cikin sahih muslim amma dai da tsawon sa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yazo wajen ta ranan uku din da zai tafi rana na uku da zai koma ya ci gaba da kewayawa a cikin sauran iyalin sa sai ta rike rigansa sallallahu alaihi wa sallam tana son ya ci gaba da zama tare da ita to shine sai ya ga mata wannan yace laysal biki ala ahliki hawan baki da wani abu na rainawa ko baki da kaskanci ba abin da zai sa a tafi a barki baki da wani abu da zai sa a barki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in shiti idan kin so kin zaba sabbatu laki sai in zauna a wajen ki in kwana bakwai ba na gaji da ke ne yasa zan tafi in barki ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sabbatu inda hunna sai dai idan ne haka suma in ne miki kwana bakwai watan bayan wannan ukun na haƙin ki to suma zan je in musu kwana bakwai kin ga zan dade ban dawo wajen ki bake wa in shi'ti thallaftu indaki in kin so kuma mu bar shi a kwana ukun nan da muka yi wa dirtu amma sai in je in kewayo kwana ɗai-ɗai sai ya zama cikin ƙanƙanin kwanaki na ƙara dawowa wajen ki sai ta ce thallif ya rasulullah ta ce ka bar shi a hakan yanda kai ba tana nufin ka ƙara kwana uku ba akwai matsaloli da yawa kamar yadda na faɗi a cikin wannan matsalar wanda zan so ban sani ba ko mu ɗan tsaya kaɗan a kai amma dai daga cikin hadisin mafi muhimmancin abin da za mu ɗauka mu karanta cewa matsalar kewayawa na kwanaki matsala ne da ya fi alaƙa da ƙana'an ma'aurata wato abin da ma'aurata suka zaɓa suka yarjejeniya tsakaninsu suka shirya a tsakaninsu shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan ya ba sayyidatuna ummu salama zaɓi sannan kuma ba sharaɗi bane kewayawan nan ya zama ya fara dole daga wata muayyana ko da yake wasu sun tafi akan cewa dole ne a fara daga muayyana idan ba haka ba to sai dai a ƙuri'a watan ko dai a fara daga uwar gida dole ko kuma ya zama a ƙuri'a za a yi wajen kewayawa dalilin su da haka shine tsoron rashin adalci amma abin da yasa malaman malikiya ba su tsananta akan matsalan daga wacce za a fara ba saboda duk dai wacce aka fara da ita za dai a kewayo din abin da shari'a ba ta yadda da shi ba shine mutum da gangar ya cutar da wata a cikin kewayawa ko misali kaman ya san ranan da yake zuwa aiki ya gaji in ya dawo sai bacci
sai da gangar ya sashi a ranan wata mata. Misali, to kaga anan inda gangar yayi ba wai lalura bane domin ba sharadi bane duk ran da yake wayo wajen kowace iyali dole ne ya sadu da ita. Ba sharadi bane. Kamar yadda muka sani malamai sun yi ta maganganu a cikin wannan matsalar. Wasu sun tafi akan cewon sharadi kamar yadda Ahmad ibn Hanbal ina zato da Abu Hanifa suka tafi akan cewon sharadi shine dai kada a gaza wata hudu ba a zo mai iyali ba. Adadin ila'i ko? Amma duk abin da yake kasa da haka babu sharadi. Watan ba za a shartanta mutum dole in ya kewayo ya zo mai iyalinsa ba. Wannan ya danganta ne da halin da yake ciki da lafiyansa da sihansa da abubuwa da yawa. Wasu kuma suka ce a kwana hudu saboda mafi yawan abin da zai yi mutum ya zama yana da shi na mata da zai kewayo zuwa ga ɗayan shine kwanaki hudu. Don haka akalla kwana hudu shine sharadi, watan da dole cikin kwana hudu ya zama ya zo wa iyalinsa matukan ko mana ma bai da wata mata banda ita a ganinsu. Amma dai duka wannan abubuwa ne da za a bar su a gaskiya zuwa ga lafiyar mutum da lafiyar iyalin da kuma halin da suke ciki gaba daya ba tare da cutarwa ba. Wala tadruha kal mu'allaqa ko daga cikin abubuwan da ake so a kalla shine shi al-qasmu ko al-baituta, watan raba kwana a wajen mata. Hukuncin shi dai fi dadi kamar yadda muka sani farilla ne, wajibi ne. Ba zai yi mutun ya auri mace fiye da daya sannan kuma bai raba musu kwanaki ba, sai dai idan daya matar ta zama yarinya ce kwarai wacce ba za a iya jin zuwan makamanciyarta. Wasu ma suka ce ko da yarinya ce ko kuma ta zama mahaukaciya ce wadda ake tsoron cutarwanta, in ya zo wajenta za ta iya cutar da shi a misali saboda haukanta, ko ko ta zama nashi zaci can wallati ta khafuna nushuzahunna dinnan fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madajir wadribuhunna, in ta zama nashi zaci tana rashin ladabi da yawa tana watan fitina da yawa, sai ya zama dalilin haka ana so a yi mata ladabi sai aka hijirce ta, wannan babu laifi. Amma matukan ba haka ba, babu dalilin da za a, ko kuma ta zama ita ta bayar da kwanakin nata ko ta sayar, ko za ta iya sayarwa ko ta sayar mashi, yes za ta iya sayar masa, wallahi mata kaza ina son ki sayar min da kwanakinki. Ta ce to na sayar da kwana kaza. Abinda dai kawai malamai suke ijma'i shine ba za ta iya sayarwa har abada ba. Ta ce shike ni na sayar maka da kwana na har abada ai ciniki ba za a sayar. Amma ce to shike na sayar maka da wani wata da a'a duk kowanne, ko mijin zai iya saya ko matar da za a je wajenta za ta iya saya, dukan za su iya saya. Idan mijin ne ya siya yana da yanci ya ba wacce ya so cikin matarsa, idan matar ce ta saya ita kuma ba a da yanci kamar dai wanda yake zahiri ne a canza a kanta, sannan tana da yanci ta bayar ta ce na ba wance kamar yadda Sauratu Bintu Zum'a Allah ya kara mata yarda ta bana na Aisha ko kwananta, tana da yanci ta bayar ta ce na ba wance cikin matanka kwanana, idan ya so ba ya da yanci a nan wajen ya ce a'a to ai ni tun da dai kin bayar ni kuma ba ita zan zauna da ita a wannan ranar ba, a'a itan da aka ba, sai dai kuma tana da yanci fa idan kishi ya kado ta cikin dare ta buga kofa ta ce wallahi na fasa kyautan na fasa, nan take dolen shi ya faso, ba maganar cewa wallahi kin riga kin bayar, ba zai ce wallahi kin riga kin bayar sai na kwana, ko karfe nawan dare ne in ta buga kofa ta ce wallahi na fasa to ya faso, dole ya tattara ya koma wajenta. To dai haka matsaloli da yawa.
sharuɗan sa shi alqasm malamai sun sa masa sharuɗa guda uku. Na farko dole mijin ya zama ya kai shekarun murahaka, wato anan an yi sabani. Malaman malikiya su balaga suka ce, malaman malikiya sun ce dole ya zama baligi. Mijin da ba baligi bane, na dai ma dai ba hukunci akan shi balle a ce mashi wajibi ya kaza ko wajibi kare kaza. Na biyu a al'adance wanda ba baligi bane ba zuwa mai iyali, so da haka shi zuwa kwanan shi ko rashin kwanan shi bai da wani tasiri a cikin lamarin kwana din. Su kuma wadan suka ce a'a, ai murahiki ma wanda ya kusa shekarun balaga yana iya zuwa wa iyali, saboda haka a kuma kad yushtaha mislu, za a iya sha'awansa, saboda haka ko shi ne dole ne yayi ya juya ya kewaya ma matarsa idan yana da mata. To sai dai sai suka ce ah, to in ya kifa me kenan, in ya ki daga ce in ya ki laifin babansa, so shi ne ba ya da zunubi ko, to in ya ki aikatawa menene, aka ce to mahaifinsa ya yi zunubi idan ya ki aikatawa. To haka dai matsalan sabani wabihi ne wannan, dole ya zama mai hankali ko, dole ya zama mai hankali. Mai hankali anan ita ma ta zama mai hankali matar, idan ba ta da hankali kamar yadda muka ce idan haukan ba wanda zai kai zuwa ga cutarwa bane, watan ba a tsoron bige-bigen ta ko wani abu, dole ya je mata a kwananta. Haka rashin lafiya, ko wani irin rashin lafiya ne ba sharadi ne na hijirce ta ba, domin ma ai lokacin da ba ta da lafiya ne ma take bukatar shi ko, haka ba zai ce ita wannan ba ta da lafiya saboda haka ba zan je ɗakin ta ba, a'a dole in sani ya ce. Sai dai kawai kuma maganan zuwa ɗaki daban, maganan saduwa wani abu ne daban, amma dai dole ya je mata a kwananta ko tana da lafiya ko ba ta da lafiya, sai dai idan rashin lafiyan hauka ne wanda ake tsoron cutarwa a cikinta. Kamar yadda muka faɗi, shar'i na uku shi ne kada matar ta zama nashiza. Idan ta zama nashiza ce, to shi kenan, wannan za a kyale ta, ba dole a zo mata ba, za a tsallake ta. Malaman Hanafiya sun ƙara shar'i na huɗu, shi ne kar ya zama matafiyi. Idan yana tafiya kamar yana cikin halin tafiya, ba maganan kewaye a cikin iyalinsa ko, wacce yake tare da ita, da ita yake tare, in wata ɗaya za su yi, in wata biyu za su yi, ba kuma za a ce in ya dawo kuma ita ma wannan ta gida ko waɗannan na gida su ma sai an rama musu wata bibbiyu ba. Game da matsalan tafiya, wannan matsala ce da take sa wasu, saboda rashin fahimta suke ganin kamar ana rashin adalci, kuma babu rashin adalci. Shari'a ta ba miji dama, musamman a mazhaban malikiya, ya zaɓi kowacce cikin matarsa idan zai yi tafiya, ya tafiya da ita. Malaman Hanafiya sun tafi akan a'a sai dai ya ƙuri'a tsakaninsu, amma malaman malikiya abinda suka ce zaɓi za a bashi, sai dai kawai wasu daga cikin malaman malikiyan sun keɓe tafiya ta ibada suka ce banda tafiya ta ibada, kamar idan hajji ne ko umra ne ko jihadi ne, to waɗannan idan za a fita to zai ƙuri'a, kamar yadda ya zo a hadisin Nana Aisha cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan zai tafiya yana ƙuri'a tsakanin iyalinsa, suka ce ana nufin tafiyan ibada ne, ba wai kowace tafiya ba, kamar hajji da sauransu. Amma sauran tafiya kawai zai lura wacce ce tafi rashin nauyi a cikin wannan tafiyan nasa, wannan tana da ƴaƴa guda 10 ko 20, in ta bar gida za a sami matsala, wannan kuma amarya ce ba ta da ɗa ko ɗaya, zai ɗauke ta sai tafiya ba wani matsala, da ita ya kamata ya ta tafiya, ita kuma wancan ta kula da gida, ba illa bane ko kaɗan, saboda a shari'ance sabanin haka mafsada ne, cuta zai haifar a gidan ko ba haka ba, so ba rashin adalci bane a ganin malaman malikiya, ko ma za a ce a ganin dukkan malamai illa dai kawai wasu sun sharɗanta, ko ko a'a wannan ta iya turanci, shi bai iya ba, uwar gida ma bata iya turanci ba, ko amarya bata iya turanci ba, shi kuma zai tafi ƙasan Turawa yana son wacce za ta taimake shi da yaren da ake yi a wajen, ko ta iya larabci yana neman wanda za ta riƙa masa tafinta ko tafiyan ta shafe ta a wata fuska daga fuskoki. Misali tafiyan da za a yi a wani conference ne, kuma ita ma ya shafe ta, za ta participate a wannan conference din. Aba daya abokiyar zaman ta ba za ta ce a ni ma wallahi dole sai an je da ni ba, duk da ba ni da alaka da wannan taron. A'a, zai dauki wanda ya shafe ta, zai tafi da ita, kuma shari'a ta yarda masa, ta yarje masa da haka, babu wani damuwa. Ala kulli halin, wata mas'ala ce dai wacce take da shafafiya kwarai da gaske a wannan wajen. Mas'alan tafiya, malaman malikiya kawai sun bambanta tafiya ta qurba da tafiya da ba ta qurba ba. Idan tafiya ta qurba ne, ta ibada ce, to shine suka sharɗanta ba za a yi ta ba sai bayan ƙuri'a, wasu malami. Wasu kuma ma ba su sharɗanta ƙuri'a ba, illa kawai suka ce dai a juya, idan an je da wannan karan, a je da wancan wannan karan. Idan ko tafiya ba ta qurba ba ce, tafiya ce ta maslaha, ta kasuwanci ko ta wani abu, to kawai zai duba wacce maslaha ya fi mashi sauki ne. Amma dai kada ya gina a kan san rai, kada ya gina a kan san rai, ya duba wadda maslahan tafiya da ita ya fi sauki, sai ya yi tafiya da ita. A nan shari'a ta ba shi wannan incin. Kamar yadda muka faɗi, kewaya wannan zuwa iyali ba sharaɗi ba ne, musamman a wajen malaman malikiya. Idan mutum yana kewayawa, yau yana ɗakin wance, gobe yana ɗakin wance, ba sharaɗi ba ne a ce duk inda ya je sai ya zo ma matar a wannan ɗakin. Sai dai abinda suka sa sharaɗi shi ne, kada da gangar ya riƙa tanadan ƙarfin shi da lafiyansa don wata daga cikin matar. To wannan kuma haramun, saboda ya zama aul, ya zama zalincin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce Allah ta'ulu. Ya zama ana zaluntan ɗaya daga cikinsu kenan. To idan ya zama ba gari ɗaya suke ba, amma wajen malaman maliki ya sharaɗin kwana ba ya wuce kwana ɗaya. Makruhi ne a sa kwana fiye da ɗaya ɗaya in za a raba. Imamu Shafi'i shi ne ya tafi akan cin za a iya sa kwana biyu ko uku. Amma a nan malaman malikiya sun bambanta, suka ce ya danganta da wato gida. Idan ya zama suna zaune gida ɗaya ne, ko dai ka san a wajen malaman malikiya ba za ka haɗa mata gida ɗaya ba sai sun yarda. Mun faɗi wannan kwanaki mutane suna ta jayayya, amma kuma hakika ce ba a haɗa mata gida ɗaya sai da yardansu. Wato ya zama suna da bayi ɗaya, suna da kicin ɗaya, suna da falo ɗaya, sai in su sun yarda. Amma ma'ana nan wajen haƙƙin su ne, ba haƙƙin ka ba. Ina fatan mun fahimta. Idan sun yarda su haɗu su zauna tare, shikenan sai su zauna. Amma in ba su yarda ba, to dole ka raba musu. Ka raba musu hanyar fita, ka raba musu falo, ka raba musu bayi, ka raba musu kicin. Idan ko sun yarda, ko gado ɗaya sai ka haɗa su. In sun yarda, ko gado ɗaya sai ka hana su, sai ka haɗa su. Ku kwanta kai kana tsakiya, wannan tana nan, wannan tana nan. Ba wani damuwa. Kawai abin da yake makruhi shine zuwa wa iyali a wannan gadan. Ko ba za ka zo wa ɗayansu ba lokacin da ka haɗa su a ɗaki ɗaya. Amma dai in su suka ce sun yarda haka, suka tsara su rayu, ko rashin halinka, ba ka da hali kai kuma ka dage, sai ka haɗa mata biyu a ɗaki ɗaya, kuma su matan suka ce sun yarda. Da yake mu a nan za mu ga wannan ba ko, amma akwai kasashen da ana yi kwarai. Akwai kasashen da ana yi, har a nan Najeriya ɗin ma akwai ƙabilun da ana yi. Kila dai mu cikin kamar ni Bahaushe a nawa ƙabilan ba a yi, amma ƙabilu da yawa suna haɗa mata a ɗaki ɗaya. Ko sai su zama matan gaba ɗaya suna shirayi, ko shi mai gida yana uwar ɗaka, mata suna falo. Wacce take da girki sai ta shiga cikin uwar ɗaka wajensa. Ko? Ko kuma in ɗaki ɗaya ne kada yake da shi falle ɗaya, sai a sa labile. To a wajen Imam Malik nan makruhi, ba zai zo wa iyalinsa da labile kaɗai tsakaninsa da ɗayan ba, saboda ya yi mura'atin masha'ir ɗin ɗaya matan. A ce ya zo ma iyalinsa a gaban wancan tana kallonsu sun lulluɓa a cikin mayafi ɗaya.
sai ya karhanta duk da ba haramun bane matukan basu buda al'auran su ba shi buda al'aura shine haramun shi kuma wannan ya zama haramun ne saboda kallan al'auran wani ko ba wai mujarradin zuwa ba to amma dai an karhanta wasu malamai kuma sun tafi akan haramcin sa haramun ne ma mutlakan a garin su ya zo ma iyalin koda basu bude a mayafi din ba a takeice masalan baiwa kowace mace mahallinta daban mustaqilli wasu da yawa daga cikin malamai suna ganin yana cikin iko na ƙara aure mutumin da ba zai iya haka ba to ba zai ƙara aure ba a ganin su a domin na san dai wannan matsala ce da in aka fadi ta za a yi ta fada da mutane to amma fada da mutane mai sauki ne a gidin ka yardar da Allah subhanahu wataala in ka san abin da ka fada shine abin da Allah subhanahu wataala ko abin da kaida watan musulunci ya tabbatar da shi mata za a iya hada su a gida daya kamar idan nace ko a daki daya amma da sharadin yardan su idan ba su yadda ba ba za a hada su ba to idan suna gida daya ne ko suna kusa-kusa da juna ko suna gida daya da apartment daban-daban flats daban-daban kowa da nata ko apartment daban-daban kowa da nata watan abin da ake nufi da natan kawai tana da kitchen dinta daban tana da bay makewayinta daban tana da ɗakin ta daban tana da hanyar fitowanta daban ba za su rika karo da juna wajen shiga da fita ba to in tana da wannan shikenan ko da komin kankantan gidan ba ma wani ne sai ya zama babban gida an gwa guda ba shikenan to idan ya zama haka to sharadi ne ya zama rana daidai ne kewayawan mai gida gare su matukan a ba da wani lalura a mazhaban maliki amma idan ya zama suna nesa da juna wanda zuwa din zai masa wahala ko suna gari daban-daban ko suna anguwanni na nesa to wannan zai kewaya a wurin su gurgurdan abin da maslaha tafi masa sauki in ya kama kwana biyu in ya kama fiye da haka wannan da ya danganta da maslahan wannan watan kewayawa din ne amma dai ba watan su zama a gari daya ko a gida daya ko a anguwa daya ya zama yana masu fiye da kwana daidai wajen kewayawa ba ganin Imam Malik ba zai haka ba amma Imam Shafi'i yana ganin babu komai zai iya kewaya masu watan shi ake ce manauba kewayawa zai iya kewaya masu a koyaya babu damuwa kamar yadda nace a matsalan kwanaki Abu Hanifa an-Nu'man ya tafi akan ba bambanci tsakanin budurwa da bazawara da ama watan sadaka da duka kawai kwanan su daidai ne in ka auri sabuwar mata kwana daya zaka yi ka koma dakin saura in kwana biyu kake yi biyu zaka yi ka koma wajen saura ba wani bambanci amma kamar yadda muka ce dai kaulin jamhur shine sabanin wannan a nauba idan sabuwa ce amarya kwana bakwai idan bazawara ce kwana uku kamar yadda yake a cikin wannan hadisin a bayar da kwana kamar yadda muka ce za a iya bayarwa amma Imam Malik ya shardanta ya zama da yardan miji misali idan wannan matan ta ce wallahi na ba abokiyar zama ta kwana na kawai ka je wajenta in mijin bai yadda ba kyautan bai yi ba saboda ba haƙƙin ta bane ita kadai wannan kyautan su biyu ne suke da haƙƙi a ciki to idan ta ce ni na bata kawai ka tafi wajenta ya ce a ni ban yadda ba sai na zo wajenki to shikenan kyautan bai yi ba dole sai ya yadda sannan sannan kyautan zai yi kamar yadda muka faɗi Imam Malik ya tafi akan cewa ba sharɗi bane ƙuri'a wajen tafiya idan miji zai yi tafiya da matansa duk wacce ya zaba ya tafi da ita yayi matukan ba safar ne na ibada ba amma idan safar ne na ibada to ba zai tafiya da fiye da mata watan ba zai tafiya da mata ɗaya kullum ya zama da ita kadai yake tafiya ba dole ya zama yana canzawa saboda ya zama yana adalci a tsakanin matansa wallahu alam. To daidai masaloli gaskiya da yawa a karkashin wannan masalan a kila ragowan hadisan da zamu karanta su shiryar da mu zuwa gare su. Malikun an Humaydin Bawi an Anas ibn Malik annahu qala kana yaqulu lil bikri sab'un wa lil thayyibi thalathun qala malikun wa dhalika al amru indana. Watan wannan hadisan an roye shi da isnadin shi daga sayyidina Anas ibn Malik ya kasance yana cewa budurwa tana da kwana 7 bazawara kuma tana da kwana 3. Imam Malik yace wannan shine lamari a wajen mu watan wajen su mutanen Madina budurwa in an auro ta za a yi mata kwana 7 bayan nan zai fara daga inda yaso a ganin mafi yawan malamai ko daga wajen ta ya fara ba komai bayan nan din wasu kuma suna ganin a dole ne sai ya fara daga watanta amma ba sharadi ne ya fara daga uwar gida ba ba sharadi bane duk inda ya fara kawai muhimmi dai ya zama ya kewaya musu gaba daya da ragowan kwanaki din. Kala maliku qala malikun fa in kanat lahum ra'atun ghayru allati tazawwaja fa innahu yaqsimu bainahuma ba'da an tamdiya ayyamu allati tazawwaja bisawa wala yuhsabu ala allati tazawwaja wala yahsibu ala allati tazawwaja ma aqama indaha. Ma malike ce shine maganar da nan yanzu nan watan idan ya kasance yana da mata bayan ita wannan wacce ya aura to zai kasa musu kwanakin bisawiya watan kwanakin bayan ya riga yayi wannan kwana 7 din a wajenta to zai kasa musu abin da ya rage daidai amma ba za a lissafa wa ita wannan kwanakin da yayi a wajenta ba ma'ana in yaso ya fara daga wajenta daidai ne ba ku in yaso kewayawa din yace kuma daga wajenta zai fara bari in fara daga wajenki in kwana 1 sannan in je in ma wancan kwana 1 in ma wancan kwana 1 babu komai ba za a yi hisabi da waɗannan kwanakin kaman ba a lissafa su bane saboda wata muhimmancin su wasu malamai suna ganin tana da haƙi a wannan kwanakin ta hana shi wannan kuma kila shi yasa ake yin gara ko ta hana shi fita koda wajen sana'a tana da haƙi kwanakin nata ne mallakanta so yanda ta so ta sarrafa kaman ajir ne kaman ka dauki dan aiki ne zai maka kwadugo kaga in kun yi da shi awa kaza to kana da haƙin tasarrufi wasu suna ganin wasu malamai da dai wannan kauli ne mai rauni yana da haƙin tasarrufi har akan sallar juma'an sa ko na dauki dan kwadugo zai yi kwadugo ranan juma'a kuma ka'idan shi awa 10 ne kuma sallar juma'a ta fado a ciki kuma zai tafi awa 2 ko 3 idan yace bai yadda ka tafi ba ko ba za ka tafi ba kaman sayyid da bawan shi amma dai wannan kaul ne mai gumu saboda haƙin Allah subhanahu wataala abin kaddamarwa ne akan haƙin bayi dan haka abin da yafi dacewa dai a kaddamar da haƙin Allah subhanahu wataala. Ma la yajuzu min ash-shuruti fi nikahi wannan babin yana magana akan abin da bai halatta ba na sharuɗa a cikin aure kamar yadda muka sani akwai sharuɗan da dole ne a girmama su saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama mafi cancantan sharadi da cikawa shine sharadin da kuka nemi halaccin watan saduwa da mace ta dalilin shi idan kuka yi sharadi akan wani abu wanda ya zama cikin sharadin da dan shi kuka sami halaccin watan zuwan musu saduwa da su to wannan sharadin shi yafi kamata a ce kun cika shi to amma idan ya zama sharadi ne na wani abu wanda yake na saban Allah subhanahu wataala ko wani sharadi wanda yake a dan adam yana da hurriya Allah subhanahu wataala ya riga ya bashi cikakken inci kuma ya shafe shi ne mutlakan bai shafe ta ba to wannan ba wajibi bane a ce dole sai ya kula da wannan sharadin wata a cikin sharuɗa akwai waɗanda dole ne a cika su akwai waɗanda ba dole ne a cika su ba idan ta zo wajen aure ta ce to sharadi na ne ina neman ilimi ina makaranta zaka bar ni in gama makaranta na in kammala karatu to anan idan mutun ya yadda da ita akan wannan sharadi to dole ya bata ta kammala karatunta abinda ake nufi da sharadi anan watan idan bai cika ba to tana da yancin fashin wannan auren nasu koko neman fashin auren amma akwai sharadin da idan bai cika ba ta da yancin neman fashin sai dai a babin khulu wancan kuma wani abu daban ne ah idan ko a wancan ne kaga ba za ta bashi komai ba saboda shine ya warware sharadin auren sun yi sharadi da abu kaza yazo bai cika ba idan akai fashin ba wani magana a ce za ta biya shi wani abu amma idan ya zama wani sharadi ne wanda shari'a ba ta itibarin shi ta maza ita bata yadda akan wannan dole ita sai an cika mata to anan sai dai ta mukhala'a malikun annahu balagahu anna sa'idan bin al-musayyib su'ila 'anil mar'ati tashtaritu 'ala zawjiha alla yakhruja biha min baladiha fa qala sa'idun yakhruju biha in sha'a watan anan Imam Malik yace Sa'id ibn al-Musayyab ya isa masa cewa Sa'id ibn al-Musayyab an tambaye shi akan mace wanda matarsa ce masa sharadi lokacin da za su yi aure cewa ba zai raba ta da garinta ba zai bar ta a garin su Sa'id ibn al-Musayyab yace koda ya ta yi karbuwan ya karbi wannan sharadin idan aka kara aure idan aka riga aka yi aure zai iya fita da ita ya tafi da ita duk inda yake so domin tana cikin isman sa ne matarsa ce tana karkashin haƙinsa saboda haka ba za ta yi maganan watan inda mace za ta zauna haƙin miji dan haka kawai dai sharadi ya wafara mata waɗannan abubuwan na sukuna da addinin musulunci ya shartanta mata da na nafaka amma matukan zai iya ba ta za ta ce a ni dole in zauna anan shi yana wani gari dole sai dai ta zuwa wurinta yana samun ta misali dan ya takura saboda ta yi masa sharadi wannan sharadin ba abin wajabcin cikawa bane qala malikun fal amru indana annahu idza ishtarata ar-rajulu li mar'ati wa in kana dhalika ash-shartu inda uqdati an-nikahi alla ankiha alayki wa la atasarra anna dhalika laysa bi shay'in illa an yakuna fi dhalika yaminun bi talaqin aw ataqatin fa yajibu dhalika alayhi wa yalzamuhu wa ta anan Imam Malik yace duk sharadin da mutum yayi ma mace koda a wajen daura aure ne koda sharadin kuwa sharadi ne yace wan ba zai kara aure ba so dadin baki yana son ta ya rasa inda zai saboda abinda Allah ya halatta masa ne ya rasa inda zai yi tace ita ni ba na son kai mun karan man aure yace eh bazan kara miki aure ba to koko a bazan yi sadaka ba bazan kawo wata mace ban dake ba to idan aka daura aure yana da yanci yaje ya kara auren sa sai dai idan yayi rantsuwa da saki ko entarwa idan ya kara aure to anan yana kara aure wannan sakin da yayi rantsuwa da shi ya tabbata ko da wace ce ko da wacce bai riga ya auren bane ko da kuma da wacce ko da wane ne in yace ina aure ki duk abin da ina auri wata bayan ke duk bayina na yantar da su sun intu shikenan duk ran da ya auri wata bayan ita wannan duk bayin nasa sun intu haka kuma in yace ina auri wata bayan ki sakakkiya ce ita to in ya aure ta sakakkiya ce ita watan in dai ba da rantsuwa ne da saki ko ataka yayi ba to wannan su suna da hukunci daban hukuncin su kamar yadda muka sani idan mutun yayi su suna lazimtan mutun a cikin kowane hali wallahu a'lam ina ganin zamu hakura haka nan saboda zamu shiga cikin nikahul muhallil watan mai aure sai dai kuma ko saboda kila sati mai zuwa ba za mu sami daman karatu mu kara watan nikahu tahlil kamar yadda muka sani shine mutun yayi aure da niyyan halattarwa wani matarsa da ya rabu da ita ya sake ta saki uku. Anan ba a kiran aure nikahu tahli sai idan shi wanda yayi sakin na farko ya sani da sanin shi aka shirya wannan auren ne. Ina fatan mun fahimta. Wasu malamai suka ce a'a da shi da matar ko idan shi ya sani ko matar ta sani duk ɗayan biyun nan idan aka yi sunan shi nikahu tahli. Amma da yawa daga malamai suka ce a'a idan matar ce ta sani ba za a kira shi nikahu tahlil ba saboda sakin ba a hannunta yake. Misali mutum ne ya saki matarsa saki uku, ita kuma matan tana son ta koma gidan shi, sai ta je ta shirya da wani mutum tace ya aure ta, amma da Allah bayan wata ɗaya ya sake ta don ta samu ta halatta ga mijinta na farko. Shi mijin na farko bai san me yake ciki. To a ganin da dama daga malamai da yake da yawa daga malaman malikiya sun tafi akan cewa wannan mata halil ne, amma a ganin da dama daga malamai ba ta halil bane abin da yasa ita bayan an riga an aure ta ba ta da haƙƙin kashe auren. Haƙƙin riƙon auren kuma yana hannun mijin ne sabo. Sai da haka tunda ba da ba a hannunta haƙƙin riƙon aure yake ba, to ba za a kira wannan auren nikahu tahlil ba. Sai dai su kuma malaman da suka ce nikahu tahlil suka ce to amma tana da haƙƙin kuma kashe auren. Tana da haƙƙin ta je ta daga ƙara ta ce za ta yi hul'i ta kashe auren. Saboda haka dai ala kulli halin ya zama nikahu tahlil. Amma dai idan mutum ne shi kadai ya ga wani ya saki matansa saki ya kai uku suna da ƴaƴa ya tausaya masa sai ya kudurta a ransa bari in je in aure ta bayan wata ɗaya in sake ta ko sati ɗaya ko biyu in sake ta don ta samu in ta gama idda ta iya komawa gidan mijinta. In shi kadai ne yayi wannan niyyan a zuciyarsa ya aikata haka ba nikahu tahlil ba. Idan aka yi wannan za ta iya komawa gidan mijinta. Wallahu a'lam. Haka kuma malamai sun yi sabani, malaman malikiya sun tafi akan cewa nikahu tahlil baya halatta mata idan aka yi aure da niyyan tahlil, to wannan niyyan tahlil din bai maida matan halattacciya ba. Wasu kuma suka tafi akan a'a ya halatta ta saboda ga wannan hadisin da zamu karanta, kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce bata halatta ba, kawai sharadi ya bata hatta ya ruka usailataki wa taruki usailata. مالك عن المسور ابن رفاعة القرزي عن الزبير القرزي عن الزبير ابن عبد الرحمن ابن الزبير أن رفاعة ابن السماوة طلق امرأته تميمة بنت وهب في أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فنكحت عبد الرحمن ابن الزبير فأعترض عنها فلم يستطع أن يمسها ففارقها فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الأول الذي كان طلقها فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن تزويجها وقال لا تحل لك حتى تذوق الأصيلة. wannan hadisin ga nan da isnadin shi Rifa'a ibn Sumau alwata, wannan an ruwaice shi daga sahabbai da dama, wasu suna ganin duka hadisi ɗaya ne, wasu kuma suna ganin a'a sahabbai ne mabambanta. Duka haka ya faru da su, ya aure Tamima bintu Wahab a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, sai ta bayan ya rabu da ita ya sake ta saki uku. Saki uku kamar yadda muka sani matsala ce ta sabani mai yawa kwarai da gaske, amma sabani ne wanda yake aka kirkire shi bayan shekara 700 da wani abu bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wato zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba a saki uku da lafazi ɗaya, ba a yi, babu shi. Ko da yake wani riwaya ya ce saki uku da lafazi ɗaya zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana daukar shi ɗaya, to amma wannan riwayan akwai maganganu a kansa na malamai. Dan haka asali dai shine ba a yi kawai. Zamanin Sayyidina Umar mutane suka kirkiri bid'an saki uku da lafazi ɗaya. Sahabbai suka yi ijma'i cewa to duk wanda ya saki uku da lafazi ɗaya shikenan yana matsayin saki uku. Haka kuma aka tafi malamai gaba ɗaya har sai karni na 8 bayan hijira, sannan aka sami malamin da ya ce saki uku da lafazi ɗaya ba saki uku ba ne. Duk da an sami ɗaiɗaiku, amma ɗaiɗaiku ne ƙwarai wanda ba a yi jibari da su,
kafin nan. Shi yasa ɗaya daga cikin manyan malamai malamai sun tsananta magana dai gaskiya ƙwarai da gaske akan mutumin da ya tafi akan cewa saki uku da lafazi ɗaya ba saki uku bane ko ko matsayin saki uku ɗaya ne. Sai ta auri Abdulrahman ibn Zubair. Sai ya zama bai zo mata ba, tsawon auren su ya juya mata baya bai sadu da ita ba. Sai kuma ya zo ya sake ta. Sai shi Rifa'a ibn Sumau almijinta na farko sai ya so ya maida ta. Sai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi ga abin da ya faru kuma yana son ya maida ta amma mijin da ya aure ta bai santa ba sani na aure. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana shi aurenta yace ba zai ka aure ta ba har sai ta dandana zakin sa. Wata nan wajen kaman punishment ne addinin musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko Allah subhanahu wataala yake wa mutanen da suke wasa da saki. Idan har mutun yayi wasa da saki ya kai wannan matsayin to za a yi mashi punishment kuma wani hikiman Allah subhanahu wataala da wahala ai saki uku ko da lafazi daya ko uku a jere Allah bai jarabci waɗannan ma'auratan da son juna ba da wahala wanda suke saki. To saboda Allah subhanahu wataala baya son saki to sai yi masu wannan punishments din dan ba abin da mutum yake jin zafin shi ya ga matarsa a karkashin wani. To saboda haka in yana tuna ga abin da zai faru da shi sai ya zama ya kiyaye ya guje wa barin watan aikata shi wannan sakin. To da aka ce dole ne sai ta dandana zakin sa. Dandana anan ana nufin zuwa na shari'a. Idan ta aure majbu ko wanda ba yi da karfi koko a'a ta ya dandane ta amma ba ta fuska na shari'a ba. In ya dandane ta ba ta fuska na shari'a misali tana cikin al'ada ko makamancin wannan duka ya shiga cikin hukuncin tahli. Amma idan ya zama a'a majbubi ne ba zai iya zuwa wa mace ba ko makamancin wannan to wannan ba za a yi itibari da shi ba. Dole sai an yi auren da an tabbatar an yi saduwa cikakke sannan bayan shi za a iya kashe wannan auren. Afwan za ta iya koma mamijinta na farko idan ta aure idan wannan auren ya mutu. Ina ganin za mu hakura haka nan din da ya kawai yafi dan abin da ya rage ya zama na'am akai wannan. Bismillah. Na alaikum salam. Wani yayi roko a waya cewan text message cewan ya kamata tambayoyin da ake yi suna bin karatun da ake ta hanyar yan uwa da suke dauka suna yadawa amma ba su jin tambayoyin da ake ya kamata ko dai a rika rubutawa ko kuma masu tambayan su rika daga murya. Malam yana tambaya ne akan idan kana sallah sai aka zo tahiya to zaka yi sallama idan liman yi sallama ko da to gaskiya ba ta yin farko ba komai ba ma shi dai kawai ba a inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bi saboda haka ka gama ko baka gama ba in liman ya gama kai ma ka gama. An fahimce ni? Na'am. Akwai kai mene? Ta saku. Eto nan a wajen malaman malikiya akwai lafuzan da suke ishara zuwa ga saki but ya danganta da al'adar mutane idan lafuzan kala uku ne akwai wanda suke nuni zuwa ga saki but akwai wanda suke bukatan a fassara su akwai kuma wanda suke nufi zuwa ga saki raji to ya danganta idan masanan Hausa sun dauki kalmar bakin aure a matsayin saki wanda yake saki daya raji to shikenan amma dai yana nufin ba ni baki kaga wannan nufin shi yana nufin talak ne ba in dan haka ba za a karbi maganar sa ba amma dai in na'am haramun ne zuwa ma mata lokacin al'adan su wajen Imam Malik idan mutun yi haka zai ta istighfari amma wani hadisi ya ce idan yazo mamace a wannan lokacin zai yi sadaka da dinari daya in tana cikin jini ne idan kuma ba tana cikin jinin bane misali amma kaman ta yi tsarki ba ta riga ta yi wanka ba to zai yi sadaka da rabin dinari wannan shine abin da malaman mazhaban Hanbaliya suka dauka an fahimta na'am akram akalla
yau kun san hana ma ta bi misali kariya da ya kana wata hudu Abuja kun wasu da wannan
kwana hudu ko wata hudu
a bi sadaka na wata kana aiki anan sai ka da tayi wannan wata kwana
mutum yana da mata biyu daya tana Yola daya tana Abuja ta Abuja zai zauna yi wata uku tare da ita ta Yola kuma sai ya je mata kwana biyu ko uku to wato idan a halin lalura ne kuma sun yadda shikenan idan ita wancan bata yadda ba to wajibinta ne ya samu wajibinsa ne ya sama mata mahalli a inda zai riga zuwa mata ita ma yana bata haƙinta amma in ta yadda yana matsayin kamar mace ta yi kyauta da wannan kwanakin nata da muka yi magana na'am malam Abubakar na gane idan wancan ta yadda ba kuma sai dai in bata yadda ba kuma sai ya rika canzawa bayan wata biyu uku sai kuma ya dauko wannan ita ma ya zo da ita yi wannan kwanakin ya rika irin wannan canjin da ita haka dai an kuma ta yadda shi kenan ta lura cewa lallai laluran aikin shi ne ya tsadi haka ko kuwa ita wannan tana aiki ne a Abuja ita ma wancan tana aiki ne a Kaduna kaga dai akwai yarda din kenan tsakaninsu saboda haka wannan abu daban ne akan haka namiji sosai menene a cikin dai musu ba wanda ya hana ba iya ma yaro aure kafin ya balaga maraya ne ba za a yi masa ba saboda wancan matsalan na ƴaƴa mata marayu amma za a yi ma yaro aure bai balaga ba ai a ƙauye ma wannan har yanzu sanannen abu ne har yanzu ana yi sai ya zama sun balagan watan ba su da wani sha'awa ko kallo zuwa ga wani waje watan ta'afif ne sun za su zama suna da iffa suna da kariya ba su sanya wace a wacan banza da kalle-kallen da bai halatta ba gata ne ai sosai ko gata ne kwarai illa dai kawai ba zai rasa disadvantages ba amma ba abin da dama ba ya da disadvantage yawanci in dai ba abubuwan da Allah ne ya aje su a haka ba na'am akram akalla kai ba saki uku bane ko sai a kirga an yi daya baba ya mayar kuma wancin da baba zai iya mai da mata dama a shari'ance shikenan ko ba haka ba sai a kaddar an yi daya baba ya mai da aka yi so uku shikenan ya zama talak bai na'am kuma kala
ya
mutum ne yana zaune da matansa sai yana cikin kwanan wance sai ya tafi to in ya dawo ita wanda yake kwanakin ta zai karasa mata sannan ya tafi zuwa ga sauran ko ko a sabantawa zai kauli mafi rinjayi a mazhaban malikiya sabantawa zai shine kauli mafi rinjayi domin yin haka ya koma wajen wanda ya bari ya ƙara nisantar da zuwan sa ga sauran matan saboda haka hikiman kewayawa ya zama an bata shi an fahimce ne wallahi wala na akwai wata ne aina taba amsa wannan tambayan sai dai da yake ba ka nan ubaya tilasta wa dan sa zai saki matan sa an yi sabani akan wannan sayyidina abdullahi ibn umar ya taba cewa mahaifinsa cewa baban sa ya tilasta masa aure saki yace a to tunda ya ce ai shikenan sai ka saka ya zo maka dole to wasu malamai suke ganin wannan hujja ne cewa idan ubaya tilasta ma da ya saki matan sa dole ya tilasta dole ya saki din sannan kuma ga shahararren hadisin nan na Annabi Ibrahim da ɗansa Isma'il da iyalansa ko guda biyu wanda da farko yazo ya ce mashi ya rabi da matan daga baya kuma yazo ya ga wata matan yace ya tabbatar da ita sai da kake ganin wannan ma dalili ne na uba sai dai da yake wannan yayi masa umurni ya saki ne kuma kai bai ma faɗi dalili ba kawai da yace ya canza da kalin kofar gidansa bakin kofar sa yana dawa kai yace min umurni in sake ki ne na sake ki bai ce bai justification bai faɗi dalili ko kaza ba ina fata an fahimta wasu kuma suna ganin a haƙin aure yana wuyan miji ne dan haka a haƙin shi ne ya duba ya ga shin wannan abin daidai ne ko ba daidai bane ya aikata wallahi wala a zamanin da muke ciki yanzu kila dubawan maslahan dubawan zai fi maslahan wancan din domin akwai abubuwa da yawa ya danganta da dan da hankalinsa da shekarunsa da abubuwan da ya sani wanda kila baban bai sani ba na zamantakewa so da yawa ana samun sabani tsakanin iyaye musamman mata da iyali so da yawa wanda kuma unnecessary sabani ne a hakika shi wanda yake waje zai fi iya gane wane ne mai gaskiya ko ko ya ya kamata a tafiyar da waɗannan abubuwan dan haka dai abu ne wanda za a duba maslaha a ciki abin da yafi kama da maslaha wallahi alam akwai wani dan uwa yana tare da mu a ni ban san ko ina kuskure ba amma al'ada na ban cika neman ma mutum taimako ba in mutum ya zo neman taimako ina da hali ni kaina zan masa idan ba ni da hali zan bashi hakuri amma dai gaskiya wannan shi yasa da wahala mutum ya tuna so uku na taba cewa da Allah a hado taimako a ba wani to amma wannan gaskiya ya zo min ni bazan iya masa bukatar tasa ba kuma bukatar ta gaggawa ce yana karatu yana final year a jami'an Abuja kuma a cewansa gobe ko a wannan satin za a rufe registration kuma ba yi da kudin biya din yayi hakuri ya tashi don Allah a san shi yau ga takardunsa nan suna hannunsa in muna son mai verifying za a iya dubawa ba laifi bane dan dan uwanka musulmi ya nemi taimako ba kunyatawa bane ko tozartawa a ce ya tashi din ba illa bane a mafi kyau kar mu kai zuwa ga haka amma mun kai din ba illa bane a baka bukatar ka kawo mu ka tsaya da inda kake to don Allah kudin registration din shi 40,000 idan mun ga zamu naira 500 ne inda muke nan din nan mu magance masa matsalan sa Allah mu ma ya magance mana namu idan za a san da yanda za a yi dai amma dai ya kamata a taimaka masa ya riga ya je final ya yana 500 level mene Islamic education shekara 5 ne ko a wajen ku ba 4 ba Allahu akbar to yana shekara ta karshe dai to yana neman taimakon da yanda zai yi registration a wannan satin za a rufe miji ya ce ma matarsa ni ba mai gidanki bane a cikin fira to ai ya danganta da abin da yake nufi kila yana nufin shi ba oganta bane shi ba boss dinta bane la'akalli karina ko ba haka ba
idan abin da yake nufi kenan to ya kaman mutum ta rike hannu kaman na rike hannu ne ya rike hannu ya ce sake ni ya ce na sake ki kin ga ai wannan ba saki bane tunda sake hannu na take nufi na'am akramaka Allah
wanda ya tana turun da wani bayani da aka kawo wani malami wasu ma'aurata ne guda biyu suna zaune su dosiyo suna yawan ilin musu sun safar wa junan su ilin musu to a cikin musun nasu sai ta mata ta ce yanzu ɗan cika suke ni za ka suke ni sai ce zan suke ki sai ce tu suke ni sai ce na suke ki nawa to sai ce yana faɗa haka gaba ɗaya suka sa hannu a ka suka fara kuka to shi ne shi ke wani matsayin wannan shi
ai fa shi kenan ai fa shi kenan sai a yi ta kuka kuma ba a san ai wasa da haddodin Allah subhanahu wa ta'ala na makarwa kallon sabanin malamai a kan na ina ji ai shi wannan ba komai da abin da ka bi daidai ne idan ka dace kai a matsayinka na
Masha Allah, 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 Masha Allah,
Alhamdulillah. Akwai kuma Allah wannan ba wani matsala cikin wannan tambayan. Duk wanda ka dauka kana da lada. Ina so a bani minti 5 dan Allah saboda wata matsala. Na saba fada. Na yi fira da wani wanda ba addinin mu daya ba. Kwanakin nan. Yayi mun bayanin yanda suke gudanar da institutions din su na addini. Wato wani abu da suke ce ma tight ne ko menene tsarin duk abin da mutum yake samu sai ya dauki 1/10 ya ba institution na addini ko menene da kuma yanda ake gudanar da wannan 1/10 ne idan abubuwan da ya fada mun gaskiya ne kuma hakan ake wanda kuma zahirin abin da muke gani a rayuwa yana nuna yuyuwan hakan ya zama gaskiya ne to gaskiya yana nufin mu ƙara jan damaran mu al'umman musulmi yana nufin mu ƙara gyaro lissafin mu gaskiya idan muka ci gaba da tafiya yanda muke tafiya wasu mu suka ci gaba da tafiya yanda suke tafiya to kada mu zargi kowa sai kawunan mu idan muka ci gaba da ganin ana dominating din mu a kowani fuska ina ba mu shawara komin kankantan inda muke ba wai nan masallacin ba duk kankantan organizations din da muke ciki sawa'un ko kai da iyalinka ne ko kai da abokanka ne a kasuwa ko kai da abokanka ne wajen sana'a ko wajen aiki ko menene dai mu kirkiri wani project komin kankantan sa guda daya mu masa irin wannan dedication din mu zauna mu tunani mu ga okay me muke bukata a wannan cycle din namu kada mu rika abubuwa karazubi jazakallahu khairan menene karazubi yake nufi anan kace okay za mu rika hada kudi ku dauka ku yi wani abu wanda bai da muhimmanci kaga anan an sami matsala koko a'a ku ce kawai shikenan gurgurdan halin mutum randa ya samu ya kawo randa bai samu ba zai kawo ba ba wata doka wanda take governing kawowan da kuma ya za a yi da abin da aka kawo a inda ya fada mun yace su in aka kawo kashi 1/3 na shugaban wajen ne shi kaman pastor ke nashin nan ba yana nufin an bashi ya je ya ci nama da kaji ba a'a abin da mabukata da za su rika zuwa wajensa dan bukatu da sauransu ya amfani da wannan don wannan kashi 1/3 na inganta wajen ne da ƙara bunƙasa shi kashi 1/3 za a dauka akai sama ne misali in suna da wani wata hay'a da suke intisabi da ita a sama to za a kai 1/3 wannan wajen to idan dai a haka ake suke tsarin abubuwa to karkai mamakin abin da kake gani kuma sun riga sun gama imani da cewa wannan 1/10 wajibi na ne karka dauka wai kai zakkan da kake bayarwa addini zakka na'am Allah subhanahu wa ta'ala ya raba shi amma in kace yana cikin farillan addini da muka bayyana muka kasa gane hikimar shi muke yi ba hikima to zakka yana cikin sahun gaba saboda inda zaka zo Nigeria kace a shekara 10 da suka wuce zakka muna da musulmi wanda yafi kowanne dan Afrika arziki ba mu da karanci a cikin masu arziki amma mutun nawa ne zakka ya fitar da su daga talauci zuwa arziki a shekara 10 a ce babu ko da kai dai zaka samu in Allah ya yarda daya cikin 1000 ne in akwai to kaga muna fadi muna wasting resources kenan in manufan zakkan kenan wannan to ya zama muna shirme gaskiya to saboda haka gaskiya kada ka ce ni ba ni da hali komin talaucinka kana da abin da kake samu to don Allah ni da nake magana alhamdulillah bayan zufan goshi alhamdulillah ina da model da zan iya misaltawa da shi dan haka ba ina fadi ne dan misali cewa ko ina cikin wannan da in suka fada mutane wannan magana ya kamata su saurara dalili kuwa muna da institution din mu da muke wannan ko muna ganin amfanin sa kuma established institution ne ba wani bukatuwa yake zuwa ga karo mutane sai sun zo cikin sa sun kawo a cikin wannan institution din ba ya wadatu daga wannan dan haka abinda nake fadi shine duk inda mutane suke
don Allah su samar da irin waɗannan projects. Ma'aikatanku ne, anguwanku ne, kamfaninku ne, kasuwarku ne, komin kankantan ko kai da iyalinka, akwai wani dan uwa yanzu haka ban san wani wanda yake da makaranta na kula da marayu a arewa mai girman nasa ba, ban sani ba, wanda a Jos ne suka yi projects din, ba wai makaranta ba, watan project na kula da daukan nauyin marayu mai tsari irin nashi ban sani ba. Yanda ya faɗa mun wannan project din sun fara shi shi da imatarsa da ƴaƴansa ne suka fara. Za a zauna, okay, yau za mu yi meeting, wani ɗaya daga cikin yara ɗan shekara 10 ko 12 kai ne shugaban meeting yau, a buɗe taro a tattauna a ga kowa nawa zai iya bayarwa daga kuɗin makarantar da ake ba su yaran suke asusu suna contributing cikin wannan project din. A haka shekara yau 13 muna meeting da wasu manya, sai ɗaya daga cikinmu yake cewa wallahi yanzu muna zaune sai wani babban attajin a ƙasar nan ya kira shi, sai yake cewa ya kira shi ne akan gaya nan ya aiko ma wannan mutumin na Jos naira miliyan 50 shekara 15 da suka wuce cewa a taimakonsa akan wannan project da suke yi. Ya ce to afwan, ya riga ya aiko din, to ya kira shi ne ya masa godiya cewa tun da yake ba da taimako ba a taɓa masa retire, ya ba da taimako bayan an gama amfani da abin a rubuta masa report a ce abin da ka bayar ga yanda muka yi, ga yanda muka yi, ga canji, a dawo masa da shi ba, sai wannan da ya faru da shi na su waɗannan mutanen Jos, sai ya kira wannan mutumin da muke meeting yana gaya masa, yana masa kuma godiya. To ina so nuna mana watan daga yanda ya fara ga daga yanda ya kai a shekara 10 ma da suka wuce har sun kai ana ba su gudunmuwa na naira miliyan 50 a wancan lokacin. Don haka don Allah kar mu raina abin da za mu iya yi na taimako, komin kankantan janibin da za ka ɗauka na hidiman addini ka ɗauka, kun ɗauki za ku riƙa ɗaukar nauyin maraya ɗaya a anguwanku ne ko biyu, kun ɗauki za ku riƙa aurar da bazawara biyu ko uku duk shekara ne, kun ɗauki za ku riƙa ba mutum ɗaya ne jari a neighborhood ɗinku, komin kankantan abin da za ku ɗauka mu dai yi ƙoƙari don Allah. Ba za mu gaji da roƙon mutane wannan ba, don ni a ganina babban mafita ne a matsalolinmu na rayuwa, kuma rashinsa yana cikin abin da wato yake haifar mana koma baya. Lokaci ya kai wallahi har ƙarfe 2 ma lokaci ne yake haifar mana da koma baya a cikin lamarin rayuwa. In an gaji sai su tada sallah ba wani damuwa, amma har ƙarfe 2 ma lokacin sallah ne, lokacin da liman ya zo ne, har ƙarfe 2 afwan yake haifar mana da koma baya a cikin lamarinmu na addini da lamarinmu na rayuwa. Don Allah mu koyi wannan, mu girmama shi, mu zama komin kankanta mu, ko ni da iyalina ne mu tsabbaka, ko kai da abokinka ɗaya ko biyu ne mu rika tsabbakawa, kuma in Allah da za mu ga inda Allah zai kai mu idan muka koyi wannan. Sallu ala nabiyil karim, Allahumma salli ala sayyidina muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina muhammadin fil malail a'la ila yaumiddin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.